Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraron mu barkamu da wannan la'asariyar shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu,
Madina Dahiru Mai Shanu,
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 26 ga watan Disamba na shekarar 2019 mun samu bakoncin wata matashiya kuma daliba mai nazarin aikin likitanci wacce ta kirkiri wata gidauniya wanda ake kira Bilal Quest Foundation a jihar Sokoto a Najeriya.
Wannan haka yake Aisha, kuma za mu tattauna da ita kai tsaye akan ayyukan da gidauniyar ta Bilal Quest Foundation ke gudanarwa.
Sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku mata tambaya kai tsaye akan abubuwan da za mu tattauna a kai. Lambar da za ku kira ku bayyana ku mata tambaya ita ce 1-202-205-6555.
Yanzu dai masu sauraron mu a cikin ɗakin watsa labaran namu muna tare da Farida Abubakar Abdulaziz kai tsaye.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Assalam.
To Farida, menene zaki iya gaya mana? Ki fara gaya mana dan takaitaccen tarihin kanki.
Na farko dai sunana Farida Abdulaziz Abubakar, an haife ni a garin Sokoto. Sannan kuma na yi primary school a Abuja, inda kuma na zo na ƙara na yi secondary school a Sokoto.
Ta, yaushe ne kika fara sha'awar yin aikin likita?
Na fara dai tun ina ƙarama, sannan kuma mahaifina ya samu kwaɗayin son likitanci saboda yanda ya ga ina taimakama 'yan uwana da sauran mutanen gida haka in ba su da lafiya.
To mu tambayi magana game da wannan kungiyar da ke kirkira Bilal Quest. Kina ka nazarin karatun likitanci amma kin kirkire wannan kungiya, menene dalili kuma yaushe kika kirkiri wannan kungiyar ma gidauniya?
An kirkiro ta ne a lokacin 2016
kenan.
To a gani na wannan aikin dai yana kunshe da harkokin lafiya, kuma ni ina karatun lafiya. So sai na ga to me zai hana a taimaka wa mutane, kana ƙarin ilimi kuma kana neman hanyoyin da zaka taimaka bayan Allah wanda ba su san me duniya take cike ba.
To kamar da me kuke aiwatarwa, wasu irin ayyuka kuke aiwatarwa a wannan gidauniya taku?
Na farko dai muna da objectives guda 7, sannan kuma muna da mun ware waɗanda ayyukan da suka fi muhimmanci. Na farko akwai na muna son mu rage yada cututtukan kanjamau wanda ke tsakanin uwa da ɗa. So muna son mu yanke wannan
ko kuma dai a rage
yawan a takaita. Sannan kuma yanda mata ke musamman kananan yara da suke tasowa, yawancin iyayenmu ba sa ilmantar da su akan al'ada. To sai ke ga yarinya ta taso,
kika ce al'ada al'adunmu kenan, ko kuma al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta?
Al'ada wanda 'ya mace dole sai ta yi a rayuwarta. Iyaye ba sa ilmantar da yaransu mata. So sai ki ga yarinya ta taso bata san me ke faruwa da ita ba, wani irin canji ne a jikinta. Sai ki ga hankalinta ya tashi. So mu muna so mu ilmantar da yara mata ne akan waɗannan abubuwan abin da ke faruwa da su. Sannan kuma mu koya musu yadda za su tsaftace jikinsu. Idan wannan lokacin nasu ya zo kowane wata. Sannan kuma mu ba su ko mu nuna musu yadda za su yi nasu ka audigar al'ada din. Tunda dai yawanci in wani zai iya sai wani ba zai iya sai ba musamman arewacin iyaye ba za su iya ba su kuɗi ba ko kuma su ba su da halin da za su
sai musamman karkara
ba za su abin nan ba za su iya san makansu ba sannan kuma mun nuna musu yanda za su yi nasu da kansu tare da kyalle da sauran dai abubuwan da ake hadawa
To, kafin ki cigaba da mana bayani akan abubuwan da kuke yi bari mu dan shakata da wannan wakar
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Dan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki yaya ciwo gobe Mai sama Allah fa be azaba gobe Da ji ya fada yake fa baka yau gobe dan ka bashi yake so San ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin To agaje likita bokan turai amai da niya sosai
To madalla jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda yau muka samu bakoncin Farida Abdulaziz Abubakar daliba a nazarin aikin
likitanci a Amurka
To Madina naga kaman tun dazu kina da tambaya dai da kike so ki yi wa Farida
To gaskiya wannan aikin naku Farida gaskiya ya burge ni matuka amma ina da wata tambaya guda daya Kina zaune ne a nan Amurka ko a nan kike karatun naki
Eh
To amma gidauniyar taku ba a Najeriya bane ba kuke gudanar da ayyukan ku
A Najeriya ne kin san an ce kai daya ya fi kai biyu ya fi daya
to kenan kina nufin akwai waɗanda ke gudanar da ayyukan duk da ke kina nan Amurka
muna da team da ke gudanar da aikin a can
kuna da kungiya kenan da suke kungiyar ma'aikata
structure of organization din mu muna da chairman din mu wanda shine current minister yanzu Sheikh Malam Ibrahim Isa Pantemi. Sannan kuma board of directors din mu sun hada da Malam Bashir Ahmad PA din shugaban kasa on new media muna da kuma manyan likitoci a nan America wanda ya hada da su Dr. Nathan Chubby shine likitan yara sannan kuma muna da Dr. Kimpana Sudhakar sannan kuma muna da kuma mahaifina Alhaji Abdulaziz Abubakar sannan kuma muna da other advisors
masu bada shawara kenan
waɗanda sun kama da Malam Sheikh Jabir Mehula muna da su Abba Shehu Bangaji da dai sauransu sannan kuma muna da media team muna da team members
to yanzu Farida idan kaman yadda kika ce waɗannan manufofin naku ko kuma abubuwan da kuke mayar da hankali akan su kamar yadda kika bada misali na abin auduga ko kuma al'ada ko yadda tsaftace
jiki kula da tsaftace jiki musamman
yayin al'ada ya kuke zuwa kuke yi kadan na ce kaman kun fi mai da hankali a yankunan karkara ko zuwa kuke yi kauyukan ne ku zaunar da su ku koya musu ne ko ku yaya kuke yin abubuwan naku
muna zuwa ne da kayan aikin mu sannan kuma da kwararrun mutanen da za su koya musu mutanen nan yanda ake yi
wato kuna kamar haɗin gwiwa da waɗansu masana kenan waɗanda suke da ilimin waɗannan abubuwan da kuke koyar da mutane
yawanci akwai volunteers
waɗanda aikin sa kai
masu aikin sa kai kenan wasu sun hada da corpus masu bautar ƙasa waɗanda kamar a ce ƙarshen project din su kenan da za su yi sai su zo su kawo kansu su ce su ma suna so su ba da nasu gudunmuwa haka
to kuna zuwa makarantu ne ko kuma a'a kuna samun kamar dagatai shugabannin al'umma ne idan kuka je misali karkara
farko dai muna zuwa makarantu za mu yi magana da principal sannan kuma muna magana da masu gari irin su sarakunan ƙauyuka haka da haikini da
sun kuma na anguwanni
sai mu gaya musu mu ce ga abin da muke so mu
to kawo yanzu wasu irin nasarori kuka cimma a wannan aiki da kuke aiwatarwa
gaskiya mun yi abubuwa sosai mutane sun yaba kuma sun yi godiya mun yi reaching out to kusan dalibai kusan dubu saboda mun yi programs guda uku mun yi daya a Almadini Memorial School a Sokoto inda muka koya musu yanda ake wankin hannu da tsafta har muka ba su muka ba su tallafin kayan wankin hannu da su sabulaya dai da sauransu na biyu ko muka yi a Kaduna a wani asibitoci guda biyu muka babba su kayan wanki da kayan dai tsaftace wuri maternity ward din su dakunan haihuwar su sannan kuma na uku shine muka yi satin da ya wuce na makaranta inda muka ba dalibai mata 500 muka ba su auduga sannan kuma muka koya musu yadda za su yi audugar su da kansu
kin yi ce Sheikh Fantani yana daga cikin jagororin wannan kungiya gashi kuma shi ba ma'aikacin fannin likita fannin likita bane
to malami addini ne first of all so akwai controversial issues
wato al'amura masu sarkakiya
na addini in yazo kan addini so kafin ayi abu zamu ce mishi gashi sai ce to gaskiya wannan ya dace ko kuma wannan bai dace ba kama a ce shine guide din mu shi yasa in kin tuna na ce akwai Malam Jabir mai hula Malam Jabir ya ma bada lecture a program din nan da aka yi da sauransu so ya bayyana mana cewa ga wannan kaman nan sashen arewa akwai abubuwan da zaka iya yi daidai ne kuma akwai abubuwan da zaka yi daidai ne amma kuma saboda
ya
saba al'adu to shi yasa
yaya kuke zakulo inda kuke zuwa ku kai musu wannan agaji da kuke bayarwa
wani lokaci muna zuwa ne ko kuma muna dubawa ina ne suka fi bukatun taimakon nan ƙauyukan ƙauyuka kenan muje mu ce waɗannan mutanen suna buƙatar taimako ko kuma mu ga yawan abubuwan da ke faruwa a wuri mu ce kai mutanen suna buƙatar taimako mu ya kamata mu je mu tallafa musu
akwai wasu ƙalubale da kuka lura da cewa mutane suna fuskanta kasancewar kuna shiga al'ummomi kuna mu'amala da mutane za ku fuskanci wasu al'amura da suke tattare da mutane akwai wani abu da kuka gano a wannan aiki da kuke yi
to akwai gaskiya saboda me akwai wasu suna da matsala amma ba za su iya yin magana ba so mu kuma a namu tunani sai mu ce to ai yawanci kuma in kin kula duk matsalolin mata ne an ce kuma ciwon ƴa mace ne so mu kuma sai mu duba wannan abun sai mu ce to ga abin da ya kamata mu
kun fuskanci turjiya ko wani abu makamancin haka tun da kuka fara
gaskiya sofa dai babu
masha Allah
to idan wato ina naga na lura cewa a cikin manufofin da kuke so ku cimma akwai bawa mata karfin gwiwa yanzu dai bari mu ƙara zuwa mu shakata da wannan waƙar in mun dawo muna so ki mana bayani
Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne. Ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya. Idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya. Idanu abun kulawa kowa da shahidanu. Yayi hasara hababba kowa da shahidanu nace yayi hasara hababba. Rishi idanuwa shata mu ba mu sone. Rishi idanuwa shata mu na gudu ne. Itun da ba ku sone har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku sone har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne. Mai sa giran idanu mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne. Mai sa giran idanu mai kumbure idanu. Da kaji idanunka na ta keke da kaga idanunka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga komso kuma diyari.
To madalla masu sauraro kada ku manta za mu ba ku dama ku kira ku yi ma Farida tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin nan za ta ci gaba da mana bayani akan abubuwan da suke na tallafawa mata domin ba su karfin gwiwa.
To mu dai abinda muka ce za mu yi shine za mu kawo kayan aiki mu koya ma mata sana'o'in da ya dace da na karkara irin su dunkuna. Yanzu misali idan a ce aka koya ma mace yanda ake yin audugar nan ta mata tana yi tana sai ma mutane shi ma ai ta samu abin yi ko
kuma an taimakawa al'umma.
To sannan kuma in ta iya dinki za ta iya dogaro da kanta. Mu koya musu yanda ake sabulayya ko kuma mu koya musu ɗan dai kananan sana'o'i dai kuma mu ba su kayan aiki mu ba su kuma tallafi
da za su iya rika kansu da shi kenan.
Ƙwarai.
To ga ki matashiya me ya jawo hankalinki domin a ƙasashen mu masu tasowa sai ki ga yara masu shekarunki za su ce ai tukunna ma ai ban fara rayuwata ba.
Kuma abun mamaki ba ta ma gama kammala shi makarantar da take yi ba.
To na dai taso na ga mahaifina yana taimaka wa mutane kuma farin cikin da nake gani a fuskansu shi ma yana sa in ji daɗi kuma ni ma na ji ina so in taimaka wa bayan Allah. Shi yasa.
Kina shekara nawa kenan kika fara wannan kika kirkiri wannan gidauniya?
22.
22.
To ya kike samun kamar kudaden da kike ai gudanar da ayyuka na yau da kullun da kuke amfani da shi a gidauniyar?
Na farko ina amfani da kuɗi nawa na kaina. Sannan kuma sauran mutanen
da kuke tare da su
muke tare da su kuma na suna bada nasu gudunmuwa.
Kamar kun zauna ne dama tun farko kuka shirya haka za ku yi?
A'a. Kawai dai tunda dai bamu dade da farawa ba mun ce za mu fara dai kafin mu nema tallafi daga manyan kungiyoyi irin su United Nations, World Health Organizations da sauransu.
To yanzu Farida idan akwai masu son taimako kila a cikin masu sauraron mu ko wani abu suna son su nemi gidauniyar ku ko suna son su neme ki ta yaya za su iya samun kudin su ma su samu damar samun wannan taimakon?
Akwai website dinmu bilalfoundation.org. nan za a samu link din da za a tallafa na akwai kuma account details dinmu akan website dinmu.
Ko ga wanda suke so su ma su bada nasu gudunmawa kamar masu aikin sa kai akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tace wanda kuke aiki tare da su?
Akwai saboda me akwai shi link din nan kaman questionnaire ne zai tambaye ka dangane da kanka level din karatun ka me kake so ka yi haka abin yake
haka ake tantancewa to akwai kin ga mana nasarorin ku wadanne abubuwa kuma ne manyan wato wato
kalubale
ba kalubale wato project manyan project ayyukan da kuke son ran kuna so ku ga shi ma kun cimma
abubuwan da kuke so ku cimma da kuke burin cimma nan gaba
to na farko dai muna so mu wayar da kan mata musamman masu ciki akan cutar kanjamau
wannan batun cutar kanjamau inda uwa take baiwa danta wannan cutar ko zaki dan mana karin haske game da wannan
okay
duk da cewa har yanzu ke daliba ce kuma amma dai kina aiki a nan kuma kina shiga kauyuka
kuma kina karban haihuwa
eh to na farko akwai ta hanyar nakuda akwai kuma hanyar haihuwa akwai kuma hanyar shayarwa to duk wa'annan uwa za ta iya sama yaron ta wannan abin so akwai magungunan da ake sha su ake kira antiretroviral drugs regimen ne kaman kashi ne akwai kafin in tana da cikin za ta sha har zuwa ta haihu har ma bayan ta haihu
me wannan maganin ke yi
yana kokarin ya rage viral load
wato karfin
RNA haka kwayar cutan so akwai abin da ake ce ma CD4 ko T cells to shine wannan shine kamar a ce garkuwan jikin mutum in yana da yawa to cuta ba za ta kama ka so in kuma yana kasa in ya wuce in ya kai less than 200 shine ake ce mutum na da AIDS amma ana son mutum yayi maintaining din 500 zuwa 1,500 so idan wannan shi wannan antiretroviral drugs din yana sa wannan
yana taimaka ma
wato
mai dauke da cutar
garkuwan jikin mutum kada ya kasa da wannan 500 din da
200
da kike fada
haka
na gane
to a cikin hanyoyi uku da kika lissafo da ake iya kamuwa ita uwa take iya ba danta waɗannan ai wannan aikin da kuke gudanarwa wanne ne daga cikin ukun nan yafi tasiri wajen yada wannan cuta tsakanin mahaifiya da danta
duka dai akwai wani yafi wani saboda me yanzu misali wurin nakuda idan har a ce ta samu fashewan
baya kenan
idan
kaman da yana shirin fitowa ruwa ya fashe baya kenan
to idan wannan irin ya dade har ba a haifi yaro ba to yana sa yaro ya samu wannan HIV din
to ba na kace ki ba mun samu kiranmu na farko daga jihar Katsina wake kan layi daga Katsina
Umar Hassan san kuri ne daga nan Katsina
to masha Allah malam Umar ga Farida nan tana sauraron ka sai kai mata tambayar da kake da ita
da Allah tambayar zan ba Farida
to
eh wannan taimako da suka ce suna yi nan Najeriya shin har da jihar Katsina ko ko dukkan jihohin ma Najeriya take ake yi
to
kamar yadda na ce yanzu dai muka fara so mun dan fara dai da dan karamin wuri kamar Sokoto zuwa gaba idan muka bunƙasa ko kuma muna da kayan aiki ko muna da tallafi mai tsoka za mu kai kowane jiha na Najeriya insha Allah
tunda aikin alheri ne ya kamata ko ina a fadada
insha Allah
daga
Umar Hassan
Tankuri
daga Katsina
to mun gode malam Umar to malama Farida kin ji shi tsokacin da yayi akwai kamar kuna adana kamar bayanan mutane ko kuma wuraren da ake buƙatar irin waɗannan taimako domin nan gaba idan kuka samu kuka yi ƙarfi sosai za ku
muna da wakilai a kowace jiha Kano, Katsina, Sokoto, Zamfara, koma ina ne duka muna da su so kowa zai kawo matsalolin da ke suke fuskanta a garin su ko kuma ce ai naga abu kaza ya faru a kaza gaskiya suna bukatan taimako sai mu ce to shikenan sai mu aje idan har misali asusun mu yayi karfi sai mu ce to ai ga wuri kaza zamu je can mu yi aiki
to kenan kina nufin yanzu kaman wanda ya kira yanzu malam Umar sunan shi ko to yanzu akwai kuna da wakili a Katsina
muna da shi
to kenan ai taimako ne yake tambaya akai saboda haka za su iya samun taimakon kenan
insha Allah
to da kin ga mishi wakilin ku ya samu wakilin ku kenan kin gane magana na
to ai ko wakilin nan
eh
ba zai yi aiki ba saboda me babu kayan aiki
okay
kuma sai an shirya sai an planning
kamar yadda tace akwai kuna tanadi kamar ku adana bayani kamar yadda ya kira yanzu sai ku ci to mun samu ko kuma a ku bude wani register wanda mutane za su iya zuwa su kawo muku kukan su ce to ga bukatar mu sai ku kuma ku gaya musu eh ba mu da kudi amma nan gaba insha Allah mun samu
akwai don saboda me akwai hotlines din mu wanda ake iya samun mu don a samu wannan bayanai
to ga wani kira mun samu daga jihar Kaduna wane ne ke kan layi
hello
wa ke kan layi
barka ka dai wai ne daga banzar zau da jihar Kaduna Najeriya
to bismillah Farida na jin ka
to mun ji duka abinda ta faɗa kuma muna godiya Allah ya saka mata da alkhairi
to amin
to sai dai abinda nake so in tambaye ta anan idan kamar akwai wadda jinin yake dan fito musu kamar iyali mu haka jinin zai dinga fitowa in ya dan yi sati sai ya bace to kuma zuwa wani lokaci can za ta ga dawo zai cika adadin kwanakin da ya kamata su kace to amma kuma ba ma wannan ba yanzu kamar mutanen mu akwai wadda ni na sani ta zo tana magana za a duba ta ba ta da lafiya sai aka ce to tana zuwa awo ta ce a to cikin wata nawa ta ce ya kai wata bakwai bai bata fara zuwa ba to kamar wannan kina ganin ba wani matsaloli da yake haifarwa ga Allah dan ƙara wayar ma mutanen mu da kai saboda sakamakon cewa duk wanda lafiya ta amfana baran ne ita ne to Allah ya muku sakayya na alkhairi daga Lawal bai banzar zo jihar Kaduna Najeriya
amma mun gode malam Lawal kin ji tambayar sa yana magana ne akan al'adar ƴa mace wato matan na kamar yadda ya bayyana ya ce wasu al'adan zai zo sai kuma
ya dauke
daga baya sake dawo
eto gaskiya kowa na da nata yanda nata yake zo mata ko ba haka ba so wani lokaci alamun matsala ne so idan an samu irin wannan matsaloli wurin likita ake zuwa a tambaye shi
ba akwai likitan da mema ake kiran su musamman wanda gynecologist ake ce musu a Turai irin su wurin su ake zuwa
wurin su gynecologist
to naje kuma yayi magana akan cewa wani lokaci mace tana da ciki sai ta dade har wata bakwai bata taba zuwa an yi awo an yi komai ba wani irin matsala wannan ke iya haifarwa tunda kin yi maganan cewa magani mutun na sha ne na wannan HIV din kafin ma ka dauka cikin kila in ka sani lokacin da kake da ciki da kuma bayan haka menene rashin zuwa awo yake iya haifarwa
to rashin zuwa awo yana haifar da matsaloli sosai saboda me awon nan da ake zuwa za a duba ne ya halin da shi jariri yake ciki da ita kuma uwar so shi yasa idan ka je wurin awo akwai abubuwan da ake dubawa shi yasa za a rika baka lokaci idan cikin ya kai kaman akwai trimesters so idan ya kai kusan lokacin haihuwa
daga zango
to kafin wata za a bada sati biyu har ya zo ka kusan haihuwa sai a baka sati ɗaya don me don saboda a san wani hali jariri yake ciki shi yasa lokaci za a haifa yaro bai da lafiya ko kuma ma a haifa yaro matacce
saboda ba a je awo ba balle a san halin da yake ciki
haka
To, mun gode kwarai da gaske da kika amshi gayyatar da muka miki kika zo dakin watsa labaran namu har muka samu muka yi hira da ke kuma insha Allah za mu kara tuntuban ki don mu yi wani hira akan wannan batu don wayar da mu
kuma muna fata Allah ubangiji ya dafa a wannan aiki da kuke yi da taimakawa al'umma
amin ya Allah
to mun sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, the engineer Maneo Mr. Justin Thwaites, tare da abokan aiki na da suka ta yanda gabatarwa
Aisha Mu'azu
Madina Dahiru mai shanu
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya
kanun bagal ye amalle joni me ni kanun bagal ye